Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin 6 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17, 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma da gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi. Yayin da duniyar gizo kuma ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya koma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan hantsin. To ku bayan kun gama jin labarai, za ku ji kira da aka yi wa 'yan jarida da su faɗaɗa bincike da suke yi akan rahotanni da suka shafi batun zaman lafiya musamman ma tsakanin manoma da makiyaya. Bayan haka kuma za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad, sai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar. Muna ɗauki da sakonni da kuka aiko muna, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labaran duniya. A yau Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Amma masu fashin baki da jami'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv. Matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a kasashen Larabawa. A wani bangare na shirin bada wannan sanarwar, jiya Talata shugaba Trump ya kira wasu shugabannin gabas ta tsakiya guda biyar ta wayar talho, inda ya bayyana musu shawarar da ya yanke. Cikin wata sanarwa ta fadar White House, an bayyana shugabannin biyar da suka haɗa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falastina Mahmud Abbas da sarkin Jordan Abdullah da kuma shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi da kuma sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz.
Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kauci gaba a Sudan ta Kudu, Ismail Weiss, ya faɗa wa wani shirin da ake yi a kan ƙasar Sudan ta Kudu mai suna In Focus na muryar Amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi a jiya Talata. Yana sa ran shugaban 'yan tawayen Riek Machar, wanda ya kwashe watanni ana masa ɗaurin talala, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015. Wasu ya ce da zarar an kammala taron da za a yi a ranar 16 ga watan Disamba, za a gudanar da babban taro na samar da zaman lafiya a ranar 17 ga watan Disamba a birnin Addis Ababa. Da yake magana da muryar Amurka, Wasu ya ce babban burin taron shi ne ya zamanto an haɗa kai kuma zai haɗa duk masu ruwa da tsaki a ciki. Manyan jami'an gwamnati ciki har da ministan labarai na ƙasar Sudan ta Kudu, Michael Makwe, sun sha faɗin cewa bai kamata Machar ya halarci taron farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 ɗin ba. Suna ba da shawarar cewa wani daga cikin wakilai na jam'iyyar Machar ta SPLM ya kamata ya wakilce shi a wannan taron. Da aka tambaye shi Machar zai je taron da za a gudanar a birnin Addis Ababa, sai Weiss ya nuna shakka.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a ta ƙasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsu ciki har da muryar Amurka a matsayin 'yan liƙen asiri, yunkurin da ka iya shafar yadda kafofin ke haɗa labarai a Rasha. Haka kuma ma'aikatar ta haɗa da gidan rediyon Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu masu alaƙa da su har 7, bayan da ta gargaɗe su a watan da ya gabata cewa su ma za ta shafe su. Wannan mataki da Rasha ta ɗauka na jefa kafafen yaɗa labaran Amurka cikin wannan rukuni na nufin dole ne su bi tsarin dokar shekara ta 2012 da ta shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu da wata gwamnati ke ɗaukar nauyi. Duk wasu bayanai da kafofin za su watsa ga masu sauraro a ƙasar Rasha an buƙace su da su bayyana cewa su 'yan leƙe na asiri ne. An kuma buƙace su da su bayar da rahoton kuɗaɗen da suke samu da kuma abin da suke son cimmawa da yadda suke kashe kuɗaɗen nasu da kuma su waye ma suke shugabantar su. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Ward ta faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa wannan mataki da suka ɗauka ba mai kyau ba ne. Ta ƙara da cewa ma'aikatarta ta damu matuƙa kan cewa hakan da iya haifar da cin zarafin ƴan jarida Amurkawa.
A wani labarin kuma jiya Talata ne kwamitin gasar wasannin Olympic na ƙasa da ƙasa IOC a takaice ya haramta wa ƙasar Russia shiga gasar wasanni da za a yi na lokacin ɗari a birnin Pyongyang ta ƙasar Korea ta Kudu. Amma kuma an ce ‘yan wasan Russia za su iya shiga gasar a matsayin ‘yan wasa daga ƙasar Russia. An daɗe ana jiran kwamitin IOC ya yanke shawara na hukunta ƙasar Russia a kan baiwa ‘yan wasan ƙasar haramtattun ƙwayoyi na ƙara kuzari a lokacin gasar Olympic ta shekarar 2014 a birnin Sochi. Kan ƙarin hukunci na haramtawa ƙasar Russia shiga wasannin Olympic na shekarar 2018, kwamitin IOC ya ci taron kwamitin gasar Olympic ɗin na Russia $15 million da kuma dakatar da shugabanta Alexander Zhukov a matsayin mamba na kwamitin IOC. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, an shirya wa 'yan jarida taron bita a jihar Filato inda aka gargaɗe su da su kaucewa buga labarai da za su iya kawo wa zaman lafiyar al'umma cikas. Daga jihar Filato ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa mai fafutukar wanzar da zaman lafiya, wato Search for Common Ground, ta horar da wakilan kafafen yaɗa labarai kan ƙara faɗaɗa rahotanninsu wajen inganta zamantakewar al'umma musamman tsakanin makiyaya da manoma. Matsalar makiyaya da manoma a wannan ƙarni ya tsallaka daga batun ɓarnata amfanin gona da tare burtaloli, ya koma na kashe-kashe da ɓarnata dukiya wanda ya shafi tattalin arzikin ƙasa, inda ya janyo ƙarancin cimaka, talauci, ɗimauta da ya sanya dubban mutane ke zama 'yan gudun hijira a ƙasar da suka mallaka.
Sunana Sani Ibnu Salihu. Taron ƙarawa juna sani kamar irin wannan alheri ne ga 'yan jarida. To an tunatar da mu yadda kowa mutum yake dai a matsayinsa na ɗan adam ya kamata, ko da me ya zamo a yanzu, to wannan ɗan adamtakarsa tana nan, bai kamata inda baya so a cutar da ‘yan adamtakarsa shi ma cuci ‘yan adamtakar wani ba.
Sunana Malama Odinga Adiu. A cikin wannan taron an koya mana bai kamata ‘yan jarida mu dauki bangare ba, ya kamata mu ji tsakanin manomi da makiyayi abin da ya faru sa'ilin nan, za mu iya mu bada rahoto wanda ya kamata, wanda a ƙarshe duka biyu da manomi da makiyayi za su tafi gida kowa da kwanciyar rai.
Sunana Yusuf Ibrahim Kunan. To alhamdulillahi wannan taro babu shakka ya kasance mai mahimmancin gaskiya gare ni, idan aka la'akari da irin abubuwan da ke addaban mutane a halin yanzu, musamman rigimu da ake samu tsakanin wato Fulani makiyaya da kuma manoma, wanda shi wannan wato horo kusan za a iya cewa shine mai da hankali a kai. Dama shi har kullun dan jarida ne shine wanda za a iya cewa yake da dama, da yake da wata kafa wacce in yi magana za ta yi nisa. To in aka ce an haɗa kaman 'yan jarida 10 ko 20 ko 30, to in Allah ya so ya yarda bayanin da za su yi zai kai ga ainihin mutane ɗaruruwa. To babu shakka wannan zan iya cewa zai taimaka sosai.
Wasu 'yan jarida kenan ke tsokaci kan horon da suka samu da zai daidaita alƙiblar yadda suke yaɗa labarai don samar da zaman lafiya. Jami'in da ke kula da aikace-aikacen kungiyar Search for Common Ground a Nigeria, Sani Suleiman, ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudunmawar da za su bayar wajen inganta zamantakewar al'umma.
Mun lura a cikin bincike da ayyuka daban-daban da muke gudanarwa tare da wakilai na manoma da makiyaya cewa ɗaya daga cikin babbar matsala shine rashin samar da yanayi wanda muryoyin makiyaya da kuma su manoma zai fayyace ma al'umma haƙiƙanin halin da ake ciki. Banda rikice-rikice, hanyoyi da na zamantakewa wanda a tarihi suke da shi tsakaninsu, da kuma ƙoƙari da ake yi na neman hanyoyin warware wannan matsala. 'Yan jarida suna da rawar da za su taka domin aikinsu yana da matuƙar muhimmanci gurin samar da bayanai ma al'umma. Akwai buƙatar a ƙara ƙaimi gurin ƙarfafa masu aikin jarida domin su ƙara azama gurin samar da bayanai wanda zai taimaka gurin samar da sasantawa da kuma neman hanya na warware wannan rikici ba tare da amfani da ƙarfi da kashe-kashe da ƙone-ƙone ba.
Taron da ya tattaro kan 'yan jarida ne daga jihohin Nasarawa, Kaduna, Plateau da babban birnin tarayya Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar da ke bisa inji.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya, tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Tafiya ba dawowa ba, ɗan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 2 kenan da minti 12. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, mun ji ta bakin wani mai suna Malam Damina daga garin Zirami a ƙaramar hukumar giya ɗaya ta jihar Bauchi, wanda ya zayyana kukarsa game da wata shari'ar da ya zargin cewa ta rashin adalci ce wadda alƙali Sani Musa ya yi masa. Idan an tuna, muna magana ne kan ƙorafin da mutanen na Zirami suka yi cewa shi wannan alƙali yana ci musu zarafi, har ma a garin ana kiransa da sunan alƙali Remand. A saboda yadda suka ce yana karɓar kuɗaɗen mutane ya kuma aika da su gidan wakafi, wato Riman kenan da Turanci. A bayan da muka yi batun takardar da suka gabatar ta kuka tun watan Yunin 2016 zuwa ga alƙalin alƙalai na jihar Bauchi ba tare da an ce musu uffan ba har izuwa lokacin, sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi ɗin, Sa'adu Muhammad Sambowal, ya yi hira da wakilinmu, inda ya ikirarin cewar sun rubuta amsa, to sai dai kuma amsar ce har yanzu tana cikin ofishinsu, a saboda wai lauyan mutanen baya da basira ko kuma bai san aiki ba, shi yasa ba a ji amsar ba. A ƙarshen hirarmu da Malam Damina, wanda aka ji a makon jiya, na yi masa wata tambaya bisa wasu dalilai da za a fahimce su daga bisani a cikin irin maganganun da shi babban magatakardan kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musuluncin ta jihar Bauchi ya yi kan wannan batu, da kuma irin dangantakar da ke tsakaninsa shi kansa, wato magatakardan, da alƙali Sani Musa na kotun Zirami, da kuma wani ɗan sarkin Zirami mai suna Alhaji Mustapha. Ga Damina.
To kai yanzu me kake so ka ga ya faru akan wannan batu naka da kuma batun wannan kotu ta Zirami?
Si alkali in an fudda shi ma, ni dai ban isa fudda shi ba, amma in an fudda shi ma a Zirami daidai ne, in an fudda shi ma yawwa, duk abinda aka masa ni dai ban isa masa komai ba, amma ni mai iya kokawa ne, tunda akwai gaba da shi ma. Yawwa, to ni in an fudda shi daga Zirami ma bazan, in za a fudda shi bazan ce a'a ba, in an bar shi ma ba a cikin so na ba, bayanin adalci ba, tunda na kai kuka na bai share min ba, na ba da 4,000 akan za a tura ya Uruman, an sa shi a mota hakimi ya yi waya aka dawo da shi, ba a kai shi Uruman din ba.
Wato kai ne ka biya kuɗin ruman din?
Ni ne na biya kuɗin ruman din.
Naira 4000.
Damina Zirami kenan. Wani kuma daga cikin waɗanda suka rubuta takardar kuka shine Gagarau dan Musa Zirami, wanda lokacin da wakilin mu yayi tattaki zuwa Ziramin a wancan karo ba a bari ya zo yayi magana ba sai aka turo wani kanin sa.
Assalamu alaikum. Ine Gagarau dan Musa. Sama da shekara 55 kakanmu ya rasu, ana jira iyayenmu suka kare a bayan sarkin Zirami ya sa aka kwashi gonanmu muka yakuri da haka. A bayan mun yakuri da haka akai itace Usman Alai da mun ya zo dauka nayi magana sai ya tashi yana zagi na uwa uba mata suka je su yi hakuri.
Wane ne shi Alhaji Damanan nan da kake magana?
Alai da wani uban Usman da muka yi shatar baki da shi. To shine akan dalili akai na buga a hakimin mu waya na ce ga abin da yake faruwa a gidan mu hada mata. So sai ya kashe waya bai mana amfani ba. A baya suka rarumo mu na buga waya. Na he ya kashe, he na buga kani na yana gamawa. Yana gamawa ya ce to gashi abin da baro ya ce to ka tafi giya da ka fada DPO. Na ce na fada DPO. DPO zai biyo hanya sarkin Zirami sai ya dauka ya ce a ƙarya ne ai sun kawo a kotu. Mu muna jira zai zo ya bi mana kado ya ce a hakimi aka ya kace sun kawo kotu. Sai na buga masa waya.
Su wane ne suka kawo kotu?
Su Alhaji Damana, Usman Alai Damana ce ya kai kotu. Ni mu kuma hakimin mu ya kiya bi bayan mu, ai dole mu tafi gure da za a shete mu an kawo mana farmaki ha gida. To dalili haka sai DPO ya ce eh lalle hakimin mu ya je ya kawo, nace ranka dade ba haka bane, ni fa kaga yanzu muna jiran zuwan ka zo ka cete mu hakimin mu ya ki. Ya ce to kuma hakimin ya yi haka, to shikenan eh aka kawo mana takarda muka je kotu da matana da matan kanina da matana biyu a kona biyu ko abinci ma ba dafa ba. Aka je aka hallara mu aka ce matan to an sawwake musu to tafi. Ni aka tura ni ruman. An rubuta akan cewa wata.
Aka tura ka ruman akan me?
Akan wannan cacan bakin.
Wane ne tura ka ruman din nan?
Alkali Musa ci da hakimin Zirami su ne suka tura ni a ganina.
A ganinka? A cikin kotu ko kai kuwa ina ne aka yi wannan?
A cikin kotunsa muka yi, a cikin kotu ya suka tura ni ruman. Ani na nemi beli na suka hana suka ce je na yi wata. Na je na yi kona ɗaya aka ɗauko ni na dawo beli na 1800. Muka zo muka shiga shari'a. Aka min taron 1015 aka yi roƙo. Aka yi roƙo akan haka aka rage 5000 banda kuɗin mashin banda kuɗin. Yanzu ni bashi na taron ma ban gama biya ba. Kuma alƙali ni miskini ne na nuna musu bara ma nake a lokacin kamar wani babba ya daga ni yanzu na dan huta. To saboda haka ni nace to Allah ya kawo mana iyakar wannan abu tunda cutanan da aka yi akan kama mata na ko nan sabi bayana. Akan haka to shine nace Allah ya kawo mafi sauki. To Allah ya kawo mafi sauki. Rannan wannan magana ta kullo a gidan radio ana yin magana to naje akan ina jira a kira ni to sun zo akan kira he suka kare he suka tura kani na yaje ni akan bana bazan fadi bazan kare su ba saboda haka suka nemi kani na yaje ya fadi abin da fada nace to ni ban yadda ba ni na hanyar da zan je na yi magana da dan jaridun su ne za su duba hakkin wannan abin da suka min ni bazan iya yadda da haka ba. To saboda haka yanzu he Allah ya sa kokarin haka kuka kira ni na zo zan fada amma abun da ake fadan kaga haka a bayan haka aka tura wata takarda aka ce hakimin da sarkin ai da alkalin aka ce musu an dage shari'a he mun je an gama nasu suka yi watsi da shari'a ma gaba da waki da takardan wannan
waye tura wannan takarda
takardan DPO inda ya tafi na giya da shi ya tura a kotu ya ba mu muka kai akan cewa he an gama nasu kotu yayin nasu suka yi watsi da nasu.
Wato sai sun gama binciken su akan wannan batu kafin a ci alkali ya hukunci a kai.
Yawa. To sai suka ki he kotun ya ki he suka yi nasu takardan ma ina da tabbacin shaida yanzu ko yau suka yi musu akwai su akwai dalilai da yawa yayin da zan ambata kai. To kaji hujjojin. To ni dai abun da ya sa kanina shine ya je kamar zai kare su aka ce to nasa babu. Dan jaridu yanda kuka aika masu kace su ba damuwansu su ni suke so ni miskini ne. Hakika kuma ni miskini ne kaji ba na ce kara 37 ina tare da wannan. Iyayena suka mutu hakimin mu ya kwashi ya karbi gonan mu ya watsa mu kar sai ni dai gabara na kama a dole haka mu. Har yanzu ban gama wani biya kudi 1018 banda kudin amma mashi.
Mawa kuka biya wannan kudin?
Alkali Musa ce shi muka biya kudin na taron da na wannan abun da na beli. Sauna uku ina zuwa register ne dai bana ni ba ma'aikacin kotu amma ina yawo ina ga nace a taimaka min a bani rasu suka ce ba za su bani ba register ya ki sauna uku nace akwai abin da zai biyo wata tarafa kuna ba da rasu ga kauye sai suka yi foget da ni na dawo ni ba a ba da rasu ba.
Akwai wani kuɗi da kace kun biya ko kuɗin mashin ko kuɗin menene?
Eh akwai kuɗin mashin abin da muka biya. Na farko dai mun biya 500. Na biyu an ce kuɗin yanda za a tura ni rumon 2000 ni na biya aljihuna.
Kaga kuɗin kai za ka biya kuma a tura ka aje kulle ka?
Ni na biya ya wuce wai ni na biya 2000 ga kuɗin mashin 500 ga gidana ya sun mata sun dauko 3000 ko na uku zirga-zirgan nan har yau ban biya wa an suka mu. Ni yanzu wani abubuwa in ina faɗa ma gaskiya za a tausaya min. Damuwa na wannan abin da aka cuce ni shine ni damuwa na rike ni.
Yanzu kai me kake so kaga an yi kan wannan batun alkali Sani Musa da kuma kotun nan ta Zirami?
Eh ni abu wanda nake so a yi a shiki ni dai yanzu tunda Allah ya sa manya nan magaba da mu suka tashi a kai sai abu wanda suka gani su ne suka gani za su cancanta abu wanda za a kare mana haƙƙin bil adama na jaba talaka ka yanzu ba abu wanda iya sai ku manya abu wanda kuka duba za a yi da'a mana daidai yanda za a zauna lafiya a zauna a war wannan abun talakoki suna kuka to da shi mu za mu bi saboda haka Allah ajiye ku ni dai nan gaba abu wanda nake so in Allah ya sa wannan abu ya zauna lafiya ni dai talaka ya ji dadi a kasar ku.
Shirin mu na gaba za mu ji zarge-zargen da Sa'adu Muhammad Sambo da ya yi mallauya Mamman Lawal Yusufari da amsar kuma da ya bashi har ma da zargin da yake ma 'yan jarida da suke bin kadin wannan batu na mutanen Zirami da suke zargin alkali Sani Musa yana ci musu zarafi. A kasance lafiya.
To madalla yanzu kuma ga wasu daga sharhin jaridun ƙasar Kabaru.
Zan fara sharhi da nuna mai da jaridan Cameroon Tribune an da tarwato mana cewar ministan tsaro na ƙasar Jamhuriyar Cameroon Joseph Betty Asomo ya kira taron gaggawa na manyan masu faɗa a bangaren tsaron ƙasar domin samun mafita na yanda ake yi wa jami'an tsaron ƙasar kisan dauke da ɗaya a jihohin Ingilishi guda biyu ba minda da boya. Sai kuma jaridan Emergence an da ita ma ta kwarmata mana cewar ministan tsaro na ƙasar Jamhuriyar Cameroon ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaounde da cewar yanzu dai za su yaƙi masu fito-na-fito da jami'an tsaron su a bangaren Ingilishin kasar guda biyu. Jaridan Nouvelle Expression kuma ta hango mana cewar alaka tsakanin kasar Sin da kasar Jamhuriyar Cameroon yana neman yin tsamari a cikin shekaru nan guda biyu kasancewar sun kwashe shekaru suna harkar diplomasiya da kuma harkar kasuwanci tsakanin kasashen guda biyu. Sai jaridan Premier an da ita ma babban labarin ta yake nuna mana cewar hukumar konsul na kasar Jamhuriyar Cameroon wanda su daga cikin su suna da alaka da masu tayar da kayar baya dan a wannan kasar Jamhuriyar Cameroon wanda yanzu haka ake samun ana shiga da makamai ta hanyar fasakwabri. Jaridan Anadolu kuma ta ce dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Cameroon yanzu dai suna shirin maida martani ga waɗansu kungiyoyin ƴan ta'adda wanda suke fitowa da kasar tarayyar Najeriya suna hadewa da ƴan awaren kasar Cameroon suna hadewa da ƴan awaren kasar Jamhuriyar Cameroon domin neman a kawo matsala tsakanin kasar Muhammadu Buhari da kasar Musa Biya. Sai kuma jaridan Loju an da ita ma ta ayyana mana cewar za a yi ruwan bamamai a jihohin Ingilishi guda biyu kasancewar irin yanda yanzu haka jami'an tsaron kasar suka yi fishi da rikicin da yake cinyewa a bangaren. Jaridan Le Message kuma ta kwarmata mana cewar gwamnatin kasar Cameroon za ta kashe kudade azama da miliyar 182 wajen gina hanyoyi ga bangaren karkara domin su ma su samu su dinga fitowa da waɗansu kayayyakin su na noma suna samun kudaden shiga. Sai jaridan Le Economy an da ita ma babban labarin take nuna cewar gwamnatin kasar ta Cameroon tana buƙatar kamfanin Camtel mallakar gwamnatin kasar da yake kokari na karɓar mata waɗansu makudan kudaden ta a wajen kamfanuka na sadarwa na ƴan kasuwa na MTN da kuma Orange hadda Nestel har miliyar 13.5 na sifan kuɗin Kamaru. Jaridan La Sainte kuma ta ce gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ba wa gwamnatin kasar Sin kwangilan gina sabuwar majalisar dokokin kasar kasancewar gobara ya lakume tsohuwar majalisar a makonni biyu da suka gabata. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar Independent anda ita ma ta nuna mana cewar ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo yanzu dai yace kasar Kamaru za ta yaki ta'addanci gaba da gaba domin kar a kai kasar a baro. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa Jarfi fa Jamhuriyar Nijar. Dubun gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku da musulmin duniya a lokacin wannan wata, wata mai daraja, wata ce mai alfuma. Cikinta ne aka aifa Annabi sallallahu alaihi wasallama, to domin albarkacinta Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ta samu Nijar da Najeriya, ta kawo mana kwanciyar hankali da wadata. Amin kuma amin. Na gode. Mai magana Hamidu Kalan Labuwa daga nan Kalan Labuwa jihar Jifa Jamhuriyar Nijar.
Mai magana Sufiyanu Guman Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira da shugaban jam'iyyar PDP Ahmed Makarfi akan kalaman da ya yi na cewar su ba za su tsaya da Atiku Abubakar takara ba a jam'iyyar sai dai idan ƴaƴan jam'iyyar PDP sun tsaya da shi. To ina so in yi kira da Ahmed Muhammad Makarfi cewa ya kamata ku tattauna da ƴaƴan jam'iyya a kan lokaci domin sanar da Atiku cewa zai tsaya ko aka san haka. Domin idan ƴaƴan jam'iyyar PDP ba su bai da shi ba, to tun wuri ya samu damar canza jam'iyya domin neman mulki ne ya maido shi jam'iyyar PDP. Assalamu alaikum. Mai magana Sufiyanu Guman Zangon Daura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarin Najeriya. Hausa kan cewa da rashin tayi akan bar arha. Ina son fanda wannan dama domin bayyana ra'ayina. Ina kira gwamnatin tarin Najeriya da don Allah ta yi amfani da kuɗaɗen da ƙasar Switzerland za ta mayar masa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Tanguru jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Hakika yau ina so na yi magana ne a kan komawar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar jam'iyyar PDP. Hakika mu 'yan wannan jam'iyyar ta PDP mun ji daɗi kuma mun ƙaru. Saboda haka ne ma nake kira ga tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso a kan ya dawo jam'iyyar PDP domin mu kwato ƙasarmu daga hannun waɗannan mutane da suka sa mu a halin kunci. Na gode sashen Hausa na wurin Amerika. Tashi lafiya mai magana ne mai Inuwa Abdulmalik Tanguru.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Amma masu fashin baki da jami'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv. Matakin da ake ganin ka iya haifar da kace na ce a ƙasashen Larabawa. Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo ci gaba a Sudan ta Kudu, Ismail Wise, ya faɗa wani shiri da ake yi a kan ƙasar Sudan ta Kudu mai suna In Focus na muryar Amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi jiya Talata cewa yana sa ran shugaban 'yan tawaye Rick Machar, wanda ya kwashe watanni a ɗaurin talala, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2015. Ma'aikatar shari'a ta ƙasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsu, ciki har da muryar Amurka a matsayin 'yan leƙen asiri, yunƙurin da ka iya shafar yadda kafofin ke haɗa labarai a Rasha.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokacin hantsi, sai kuma da al'asar za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shirye. yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da ya injiniya mu na wannan hantsin Jim Cook, Baba Yakub Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.